This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22-25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 9 ga watan Disamba na shekarar 2015 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
Dan takarar jam'iyyar Republican ta nan Amurka da ke sahun gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Donald Trump ya kunno wutar kace na ce tsakanin jama'a a Amurka da fadin duniya game da furucinsa na hana musulmi shiga Amurka. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da sabon kudurin dokar da za ta haramta wa mutanen da suka ziyarci Syria, Iraki da duk wata ƙasa da ke da tababa a kanta a shekaru 5 da suka wuce game da barin su shigowa akan tsarin nan na visa na waiver. Kasar Rwanda ta shirya mako mai zuwa don yin zabe na raba gardama ga kuskurima a kundin tsarin mulkin kasar da zai ba shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa neman takara karo na uku a 2017.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da kudirin dokar daura duk wanda ya batanci ga wani a kafafan sada zumuncin zamani. Bayan haka za ku ji cewa yau ce ranar yaki da cin hanci da rashawa da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yaki da matsala a duniya. Muna kuma dauke da rahoto akan kyaututtuka da kungiyar hadin kan Fulani bararo na kasar Kamaru suka yi wa dakarun kasar don karfafa musu gwiwa akan yakin da suke yi da ƴan Boko Haram. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyyar Republican na nan Amurka da ke sahun gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Donald Trump ya kunno wutar kace na ce tsakanin jama'a a nan Amurka da fadin duniya game da furucinsa na hana musulmi shiga Amurka inda ya ce a ta Amurka musulmai da ke hutu a ƙasashen waje ya kamata a hana su dawowa cikin Amurka har sai hukumomin ƙasa sun gama binciken kwakwaf na abin da ke faruwa game da ta'addanci a duniya. Amurkawa sun masa ca game da wannan furuci nasa da cewa naka shi ke bada kai domin kuwa Amurka ta fi karfin wannan karanta da ta saba wa dokar ƙasa da ra'ayin Amurkawa kamar yadda Professor Suzanne Sherry ta Jami'ar Vanderbilt da take Tennessee ta bayyana wa muryar Amurka shi ma Kevin R. Johnson shugaban tsangayar koyon shari'a na Jami'ar California cewa yayi wani salon gallazawa ne da sunan addini kuma wannan furuci na Donald Trump ya taka dokar ƙasa a kuskurima ta 14 na kundin tsarin mulkin Amurka wannan furuci na Trump ya zama abin Allah wadai kamar yadda Amurka da dama ke ta yin tirda bayanin da yayi din wanda daga musulman har waɗanda ba musulmai ba suke ta Allah wadai hatta dan takarar Republican Ted Cruz da ake ganin yana da ra'ayin ayi kuskurima ko kuma a duba al'amarin ta'addanci sosai bai goyi bayan jawabin na attorney Trump ba
Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da sabuwar dokar da za ta haramta mutanen da suka ziyarci Syria, Iraki da duk wata ƙasa da ake tababa a kanta a shekaru 5 da suka wuce game da barin mutanen shigowa Amurka ba tare da visa ba. Wannan wani yunkuri ne da dukkanin jam'iyyun biyu na majalisar suka amince da shi game da shirin da ake cewa Visa Waiver Program da ke bada damar shigowa Amurka ba tare da buga visa akan passport din mutum ba. Wadannan dokar ya samu tsallakewa da kuri'u 407 bisa 19 a yammacin jiya Talata. Haka kuma kasashen da abin ya shafa na buƙatar aiki kafada da kafada da ƴan sandan ƙasa da ƙasa don bin diddiƙin bayanan tafiye-tafiyen da da jama'a suka yi. Hakan zai taimaka wajen hana shiga da fita ƴan ta'adda da masu yin fasfo ɗin tafiye-tafiye na jamu. Da kuma makamantarsu akalla mutane miliyan 20 ne ke shigowa Amurka duk shekara a ƙarƙashin wannan tsari na yafi buga takardar visa akan passport
labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC Kasar Rwanda ta shirya mako mai zuwa don yin zaben raba gardama na kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin kasar don ba wa shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara karo na uku a shekarar 2017 idan Allah ya kai mu. Idan an sami nasarar yin haka to zai kasance a karagar mulki har nan da shekara ta 2034. A yammacin jiya Talata gwamnatin ta sanar da zaben zai gudana a ranar 17 ga watan Disamba nan da muke ciki. Paul Kagame dan shekaru 58 da haihuwa sannan dan asalin kabilar Tusi ya jagoranci rundunar sojojin kasar dan kawo karshen yakin kare dangi tsakanin kabilar Hutu da Tusi din a shekarar 1994. Ya kuma taba zama mataimakin shugaban kasar da kuma ministan tsaro a karkashin shugaban kasar Festuwa Bizumungu har lokacin da ya ritaya a shekara ta 2000. Kagame ya yi suna kware a Rwanda amma masu tsokaci na buga masa tambari da cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka tsana a yi adawa da su da kuma dakile ƴancin faɗar albarkacin baki.
Jami'ai a Faransa sun ce sun gano mutum na uku cikin waɗanda suka kai harin nan a dandalin wasannin nishadi na Bataclan na birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba da ya wuce, wanda har mutane akalla 99 suka halaka. Jami'an sun faɗa a yau Laraba cewa maharin na uku ya fito ne daga Strasbourg da ke gabashin Faransa, an kuma hakikance ya yi tafiye-tafiye da wasu matasa zuwa Siriya a shekarar 2013. Waɗanda kuma da yawa daga cikin matasan an cafke su, wasunsu ma na gidan wakafi bayan yanke musu hukunci da aka yi a shekarar 2014. Har yanzu ba a bayyana sunan wanda ake zargin ba, amma kafar yaɗa labaran Faransa ta gano wani matashi ne mai suna Fawad Mohamed Agad, ɗan shekaru 23 a duniya, wanda aka gano ta hanyar gwajin jinin DNA. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi da 'yan jarida da 'yan siyasa da ma'abuta kafofin sada zumunta na zamani kamar su Facebook da Twitter na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da ƙudurin dokar takaita amfani da kafofin sada zumuncin na zamani da ke gaban Majalisar Dattawan Najeriya yanzu haka. Dokar da ke neman ɗaure duk wanda ya yi ɓatanci ga wani ta waɗannan kafafan. Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto.
Wannan ƙudurin doka da Sanata Bala Ibn Na'alla daga jihar Kebbi ya gabatar da yanzu haka ya tsallake karatu na biyu a zauren Majalisar Dattawan ta Najeriya, ya tanadi ɗaurin shekaru biyu a kurkuku ko tarar naira miliyan biyu ga duk mutum da aka samu da laifin ɓatanci ko cin zarafi ga wani ko wasu. A shafikan kafofin sada zumunci na zamani,
shugabanni 'yan majalisa ko zababbu suna so su yi wannan abin ne akan kansu, ba wai akan abin da ya shafi al'ummar ƙasa da kuma abin da ya shafi ƙasar mu ba, da haɗin kan ƙasar mu. A ce za a yi wata doka wacce yanzu al'ummar wannan ƙasa suka zo ga wannan ci gaba da ya samu duniya ta harkar waya magana social media, to da yawa za a kama fiye da rabin al'ummar ƙasar nan a kulli.
Murtala Sala Tambari kenan, wani ɗan jam'iyyar APC a nan jihar Kano. Waya ma'abuta kafofin sadarwa na sada zumunci na zamani ke kallon wannan yunkuri na 'yan Majalisar Dattawan ta Najeriya?
Mu a ganinmu shine ana cewa an ci moriyar ganga za a yi da koranta, domin a baya jam'iyyar APC da take da gwamnati yanzu ta yi amfani da kafafen yada labarai na Facebook, Twitter da makamantansu wajen yada propaganda da yada tallace-tallacen jam'iyyarta da manufofinta. Mun taya ta sosai 100% ta kai ga nasara. To kaga wannan ya nuna mana cewa kenan kalubale ne ga 'yan baya masu tasowa, kada wannan gaba wani ya zo da wani manufarsa ka dinga tallata masa, daga baya kuma idan ya haye ya zama kai ne abokin gaba a tattare da shi.
Malam Ali Sanusi kenan, guda cikin miliyoyin 'yan Najeriya da ke hulɗa da kafofin sada zumunta na zamani a kowace rana. Shi kuwa Malam Adamu Ladan, tsohon sakataren labarun gwamnan Katsina zamanin mulkin soja da yanzu haka ke zaman manajan tashar Freedom FM a Kaduna, cewa yake
mu a matsayinmu na waɗanda 'yanci na faɗin albarkacin baki ya dogara da ayyukan da muke yi, muna kallon shi a wani matsayi na ƙoƙari ne na a taƙaita 'yancin shi kanshi aikin 'yan jarida ɗin. Don idan kai la'akari da kafafen waɗannan kafafen na zamani, yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke dogaro da su wajen wanzar da aikinmu. Saboda haka idan ka ce ka kawunta tattannaki ko ka sa wani takunkumi, to kenan kamar an zagaya ne an zagayo ake nema a yi wa ƴan jarida tannaki mu aka muke kallon sa.
Tunde masana dokoki da shari'a ke fassara lamarin a matsayin wani sabon salon hawan kawara ga dokokin Najeriya da ma dokokin ƙasa da ƙasa da Najeriya ta rattaba hannu game da ƴancin bil'adama ta fuskar fitar ayi ko bayanai. Kamar yadda barista Audu Bula Mabukar take faɗi,
idan ka zartar da wannan kudurin doka zai ci karo da kundin tsarin mulki, zai ci karo da African Charter on Human and People's Rights, kuma zai ci karo da United Nations Declaration on Human Rights, bayan kuma ya ci karo da kundin ƴancin bayanai wanda ake kira Freedom of Information Act. Dan mutanen nan suna magana ne akan cin zarafi ko shiga hurumin mutane ko zage-zage da ake a waɗannan kafafe, dama challefi ne a dokokin Najeriya tun kan ma Bature ya zo ƙasar nan. Kuma lokacin da Bature ya tashi barin ƙasar nan ma waɗannan abubuwa laifi ne.
Lawyer Audu Bula Mabukar kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Cin hanci da rashawa babban matsala ce a kowace al'umma, don suna kawo tsaiko ga harkokin gwamnati da kuma mai da harkokin demokradiyya baya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar yau 9 ga watan Disamba don yaƙi da wannan matsala a faɗin duniya. Wannan kuma ya zo daidai da lokacin da gwamnatin Najeriya ke ta ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto.
Kamar da yadda al'umma ma ke nunawa, akasari kasashen Afrika suke kan gaba a wannan matsala, ko da yake wasu kasashen Afrika fa sun yunkuro a yanzu. Domin alal misali a Najeriya, hukumar EFCC da mata kuranta ta ICPC na facewa suna nasu kokarin, batun da kuma sana maki ganin dole ne a tashi tsaye. Dr. Amoga Captain Namala, malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola wato Mautech, ya matso kaci kan wannan batu.
Mun gode tunda dai a Majalisar Ɗinkin Duniya tana mana tuni kaman a wannan rana cewa cin hanci na nan a tsakaninmu taika tutu. Saboda haka mu tuna cewa wannan dabi'a dabi'a ne wanda bai da kyau. Lalle yau rana ta cin hanci da rashawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kara nana ta mana, ya kara tuna mana mu misali, mu yan Najeriya, mu yan Afrika, akan cewa mu dai ba magana rana ko lokaci-lokaci bane, muna kwance a cikinta ne, muna gani, muna tabawa, muna ji cewa kullun cin hanci da rashawa shi ya zama mana harkar rayuwar mu kenan.
To koya masana shari'a ke kallon rawar da hukumomi irin su EFCC ke takawa, ganin cewa sau tari akan zarge su ne da zama karnukan farauta. Barista Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraba na fa ganin ana samun sauyi a yanzu.
Su hukumomi da suke yaki da cin hanci da rashawa suna iyakacin kokarinsu, sai dai wasu suna gani kamar suna bita da kulli, suna bin wanda suke opposition. To amma dai ni nawa gani suna iyakacin kokarinsu, saboda to lokacin Obasanjo, lokacin shi Goodluck ɗin, duka wanda ake bi da ake tuhuman su da cin hanci da rashawa, duk zaka ji ana ce ana biyan ɗan adawa ne ko kuma ana bita da kulli. Ni na imani idan bita da kulli yake yi, ai dai mutum yana da gaskiyarsa, da Allah kullun zai kunce, kuma dole ne a tashi a yi yaki da wannan matsala na cin hanci da rashawa.
Da alamu dai jama'a sun fara sanin muhimmancin wannan rana, kamar yadda waɗannan ke faɗi a Yola fadar jihar Adamawa.
Anti-corruption crusade da ana yi yau, ana celebrating worldwide. Mu na so mu nuna godiya ga Allah a Najeriya, Allah yana taimake mu kadan-kadan.
Ana cin nasara a yaki da cin hanci?
Sosai ma, Buhari yana kokari. Kasan akwai machine da ya put in place da ana fighting corruption. In yayi, in Allah ya taimake mu, ba zai daidai ba. Najeriya ba zai zama among countries da ana kira mutane da su yi corrupting ba. EFCC su sa daram-daram, saboda in ba su sa ba su ma gobe za su zama corrupt. Amma in su sa, in Allah ya taimake su, in su sa, at the end of the day, mun san za mu shi nasara.
To sunana Umar Dan Kano. Wannan rana tana da muhimmanci. An ce waiwaye adon tafiya. Idan kuna wata hidima ta rayuwa, to yana da kyau ku tsaya kuna leka baya, ku gashin wannan abinda kuke nema din ana kokarin kai ga gaci ko koyaya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ibrahim Abdulaziz. Ƙungiyar Fulani Bararo sun ba dakarun ƙasar Kamaru gudunmuwar kayayyakin masarufi domin ƙara musu ƙwarin gwiwa akan yaƙi da suke yi da ƴan ƙungiyar Boko Haram a arewacin ƙasar. Sun mika waɗannan kyaututtukan ne ga madaga takardar ministan cikin gidan ƙasar Kamaru a birnin Yaounde. Muhammad Awal Garba yana da ƙarin bayani.
Kungiyar haɗin kan Fulani Bororo na ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ake kira Buskuda sun bawa dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru gudunmuwar shanu guda 29, buhun shinkafa guda 50, man girki karton 20, buhunan gishiri guda 20 domin ƙara musu ƙwarin gwiwa na yaƙi da suke yi da kungiyar ta'addancin nan ta Boko Haram. Wannan kyauta dai sun mika wa magatakardan ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ne Pierre Esomba. Gudunmuwar dai shugaban kungiyar Buskuda ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Alhaji Manu Jaji Gidado shine ya mika. Cikin jawabinsa yace, matanmu da mazanmu da dabbobinmu mayakan Boko Haram sun kwashe su sun kai su cikin dajin tsakanin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya. Yace, mu duka ƴaƴan wannan kungiya ta Buskuda muna lalaye marhaba da irin aikin da zaratan sojojin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suke yi domin cimma burin na zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Shi ma magatakardan Pierre Esomba yace, wannan mabasan da ƴan kungiyar ta Buskuda suka kawo zai isar nan take ga hukumar ta dace. Kuma yace yana fata sauran kungiyoyi za su yi koyi da irin wannan kyawawan ɗabi'u da kungiyar ta Buskuda take yi domin cewa suna da dattako. Wannan kungiya dai ta haɗin kan Fulani wanda ake kira Buskuda a dunkule suna gwagwarmaya ne na nema wa Fulani Bororo ƴancinsu, musamman ma wajen samar musu da ilimi na zamani da na addini don cewar kar a basu a baya wajen ci gaba da ake yi a faɗin duniya ba. Kan haka ne na hira da Malam Harusha Aibu, wani kusa ne a cikin kungiyar ta Buskuda, ko ya yake ganin irin wannan hoɓɓasan da kungiyar tasu take yi ga abin da yace.
Wato kungiyarmu dai muna kokari ne mu wato ƴancin Fulani ƴan uwanmu waɗanda suke nan a jeji ta ɓangaren ilimin zamani da addini, kuma muna kokari domin mu samu ƴan uwanmu su shiga cikin rayuwar zamani.
Malam Haro ya ci gaba da yi min bayani na irin yanda wannan kungiya ta hazaka domin bayar da gudunmuwa waga zaratan sojojin nan na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Garin ci gaba da hirar da muka yi da shi,
mun ba su waɗannan taimako ne domin su samu azaka wajen yaƙi da suke yi da ƴan Boko Haram.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaishe da Muhammad Awal Garba, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:18, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya yake cibiz ne da Usman Isiyaku dan asalin jihar Katsina wanda yanzu haka yake kasar Ingila yana karatun digiri na uku. Usman, kace daga jiha kake?
Ni dan asalin jihar Katsina ne, kuma na zo Ingila shekara ta 2013, shekara ta kusan uku kenan.
Me ya kawo ka Ingila?
Na zo karatun digiri na uku.
Akan wani fanni?
Geography, that's a fannin zaman mutum da muhallin
sa. Muhallin sa?
Na'am.
A jira Najeriya a ina kake aiki ko gode kafin ka zo nan?
A ina koyarwa ne a university, a nan Ahmadu Bello University da ke Zaria.
Ya ta dauki ɗawainiyar zuwa karatun ka kenan?
A'a, ba su suka dauka ba. Akwai wani asusu da yake tara rarren man fetur da ake cewa Petroleum Technology Development Fund, su ne suke ba da scholarship zuwa karatu kasashen waje, su ne suka dauki nauyina.
To in ka koma Najeriya na za koma su za ka yi aiki kenan ko za koma ABU din da kake?
A zan koma koyarwa ta ABU, saboda kasan suna da wani tsari idan kana koyarwa a wata jami'a a Najeriya, to idan za su baka shi scholarship din sai ka kawo wata takarda ta cewar in ka gama karatu zaka kuma kai musu aiki a jami'ar din da ka baro. To kusan mu duka da muke da muka samu wannan scholarship din muna da wannan takardun na cewar mun yi alƙawarin za mu kuma mu ci gaba da aiki.
To ya karatu yake a Ingila idan ka kwatanta shi a nan ABU da sauran jami'o'i inda ka hito?
Akwai bambance-bambance da dama gaskiya. Na farko dai misali kamar maganar yanci na tunani misali kaga a nan kasar idan ka zo yin karatun ko masters ko digiri na uku ana barin kana da yancin da zaka yi tunanin kanka kai ka dauki wani ra'ayi naka na kanka na karatun don wanda a Najeriya ba haka bane sai dai ka dauki tsari ko yanayin tunani irin na shi wanda yake duba aikinka ko da a ce bai daidai da irin naka tunanin ba to nan ba haka bane kana iya fadin magana ka ce a ba haka sai kike gani ba kuma ba za su damu da cewa ko kai wani laifi ba. Na biyu kuma maganar shi kan shi da ake karatun da yanda ake rubutu misali kaga a Najeriya aka baka assignment zaka iya zuwa textbook ko yanar gizo ka ga rubutun wani ka dauko shi ka mai da shi naka kai tsaye to anan ba zai yi ba dole sai dai ka karanta shi ka fahimce shi kuma ka rubuta shi a yanda kai ka fahimta kuma ka fadi daga yanda ka dauko to kaga wannan wani bambanci ne wanda mu a gidan Najeriya yawanci ba haka ake yi ba.
Baya ga waɗannan kuma su ne kake gani muhimman?
Baya ga waɗannan kuma akwai ma wayansu kamar misali yanzu yanayin yadda ake ba da karatun shi kanshi za ka ga malamai a nan sukan zo su yi abin da ake ce ma slide a jikin PowerPoint.
Me kenan da Hausa?
Kamar za a yi amfani da wata na'urar da za ta haska abu a jikin allo ba sai ya zo da alli ya yi rubutu a jikin bango ba malamu yawanci rubutaccen karatun kawai zai zo da shi sai dai amfani da wata na'ura haska shi a jikin bango a nan zai dinga kallo kuma kuna kallo yana bayani wanda a gida kaga yawanci ba haka bane ko da yake yanzu an fara kawo wannan na'urorin amma a da yanda muka yi karatu lokacin malami zai zo yana karantawa kuna rubutawa sannan baya ga haka dakunan yin karatu kamar library saka nan suna da bambanci kwarai da na gida farkon sun da na zo na dan samu kalubale wajen aran littafi a nan in ka je aran littafi za ka tafi ka je ka dauko shi ne ka zo waje wata na'ura da kanka za ka aran littafin ka fita ba sai ka yi magana da kowa ba haka in ka tashi dawowa da shi ba sai ka yi magana da kowa ba za ka tafi wannan na'ura kamar yadda shi a baka tikiti cewar ka dawo da shi a gida ka ga ba haka bane sai ka je ka yi magana da mutanen sun nemo maka ka abin nan da sauransu.
To Usman da yake degree na uku kake yi da na so in tambaye ka ya maganan yawan mutane a cikin ajin karatu a gida Najeriya na san cewa kamar masu degree na ɗaya degree na biyu zaka tarar idan ka je azuwan su zaka tarar da cunkoson mutane. Ya irin haka yake ko da yake degree na uku kake a nan kila ma a gida a degree na uku ba a samun ire-iren waɗannan to amma dai a jami'an da kake ba za a rasa masu yin degree na ɗaya da masu degree na biyu ba ya irin yawan mutane yake a wurin ɗaukan darasi?
Eh gaskiya mutanen ba su da yawa sosai kaga degree na biyu a nan dai to lokacin da nake karatun gaskiya ajin mu ina jin mu tara ne kawai to kuma ni kadai ne dan Afrika ma a ciki so wanda suke digiri na farko za ka ga yawanci sun fi yawa kamar da yake ina dan yin koyarwa ni ma akwai ajin da zaka gani kamar mutum 50 kamar mutum 70 haka zaka gani cikin babban hall amma ba kaman gida ba can lokacin da nayi digiri na farko ajin mu ina jin wajen 130 ne to kuma koyarwar da nake yi ma a gidan din akwai lokacin da na taba koyar da wani ajin yan aji da ina jin sun kai su wajen 500 kaga anan duk ba za ka iya samun wannan cinkoson ba suna da limit in kuma akwai abin da ake ce mu tutorial.
To Usman dakata anan a shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin game da menene wannan tutorial din da kuma yadda yake kasancewa a jami'ar Ingila da kuma jami'ar gida Najeriya. Yanzu Ahmad Dumba kwan namu Usman Isiyaku da Khalif Jettacho da daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin.
da busa she ta kiraga in jifalani raga da busa she ta kiraga in jifalani raga babu busa she raga babu busa she da jin Allah
a gaida Ladan Ibrahim Ayawa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙa mata farko yau ta fito ne daga Adamu Babura jihar Jigawan Najeriya wanda tace fara gina garuruwan da ƴan Boko Haram suka lalata da gwamnatin jihar Borno ta fara wani abun ayaba ne ganin hakan zai taimaka musu dawowa garin su da ci gaba da rayuwar su da fatan gwamnatin Najeriya da masu hannu da shuni za su taimaka a gina waɗannan garuruwan Hakika kalaman tsohon sakataren harkokin wajen Burtaniya Mr David Miliband gaskiya ne daman ya kamata kasashe su rika tallafawa waɗanda rikici ya shafa a arewa musu gabashin Najeriya sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa Assalamu alaikum muryar Amurka to gwamnatin Najeriya in dai har zamu gani a ƙasa akan dawo da tsarin nan na karbar kudade daga hannun direbobi akan hanya wato toll gates to muna maraba da hakan kuma muna goyon bayan hakan dari bisa dari sako daga Yusuf Helwa Dan Dumi Hakika matakin da dan takarar jam'iyyar Republican na ƙasar Amurka Donald Trump ya dauka na hana musulmi shiga ƙasar Amurka abin takeici ne da Allah wadai. Da fatar zaka sake sabon salon kamfe in ku ba haka ba yin nasarar Donald Trump sai dai ka gani a jarida ko kuma ka ji ga radio. Sako daga Salihu Isa Fana, Secretary General na kungiyar muryar talaka Relation Dande Local Government Kamba jihar Kebbi Nigeria. Assalamu alaikum bai Hausa. Harin da wasu ƴan bindiga suka kai a jihar Zamfara cikin yankin karamar hukumar Bungudu wani abin takeici ne. Da fatan hukumomin jihar Zamfara za su tashi tsaye don kakkaba wannan ƴan bindiga waɗanda suke kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Yunkurin gwamnatin ƙasar Niger na miƙawa gwamnatin Najeriya ɗaruruwan mutanen da ta kama bisa zargin cewa ƴan ƙungiyar Boko Haram ne yayi daidai. Ina fatan kuma jami'an tsaron Najeriya za su yi kyakkyawan bincike akan waɗanda ake zargin don kada hukunta waɗanda basu ji ba basu gani ba. Sako daga Shamsu Habibu Azari. Sai kuma sakon Hadiza matar mai kamiya a Oje Kwatas Gombe wadda ta ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen taimakawa masu satar shanu a jihohin Kano da Zamfara domin ya zama darasi ga na baya.
To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice.
Dan takarar jam'iyyar Republican na nan Amurka wanda ke sahun gaba na jin ƙuri'ar ra'ayin jama'a Donald Trump ya kunno tarkace na ce tsakanin jama'a a nan Amurka da duniya baki daya game da furucinsa na hana musulmi shiga Amurka. ƴan majalisar dokokin Amurka sun amince da sabon ƙudurin dokar nan da za ta haramta wa mutanen da suka ziyarci Syria, Iraki da duk wata ƙasa da ake da tababa a kan ta shekaru biyar da suka wuce game da barin mutanen shigowa nan Amurka a kan tsarin visa waiver da aka fi sani. Ƙasar Rwanda kuma ta shirya mako mai zuwa za su yi zaɓen raba gardama na kuskwarima ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda zai ba ma shugaba Paul Kagame damar komawa karagar ki karo na uku a shekara ta 2017. Ɗaruruwan mutane ne suka yi barin lardin da ya zama na ƙarshe a inda suka mamaye na Homs da ke Syria shekaru da dama da suka wuce.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin taimakon da kuke gani al'umma za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.